Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hatis Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Dakarun Ukraine sun mamaye arewacin Kyiv mai cike da tarkace kuma suka lalata tankunan yakin Russia a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi sojojin Russia da suka fice da barin nakiyoyi. Mai baiwa shugaban kasar Ukraine shawara Oleksiy Arestovych ya ce sojojin na Ukraine sun sake kwace sama da garuruwa 30 a kauyuka a yankin. Tun lokacin da Rasha ta sanar a wannan mako cewa za ta sassauta ayyukan sojinta a kusa da babban birnin domin maida hankali akan yakin gabashi. Sashen leƙen asirin sojin Burtaniya ya ce dakarun Rasha sun yi watsi da filin saukan jirage na Hostomel a wata anguwar arewa maso yammacin babban birnin, inda aka yi tagwamza yaki tun ranar farko da aka kai mamayar. A gabashin kasar kuwa, ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross ya sake neman kwashe fararen hula daga tashar ruwa na Mariupol da aka yi wa ƙawanya, bayan da suka dakatar da wani yunkuri da suka yi a ranar Juma'a saboda rashin tabbacin tsaro. Amma ba a san ranar da wannan sabon aiki zai isa tashar ruwan ba har sai akalla yau Lahadi. Wani babban jami'in Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa sasantawa da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta a Yemen lokaci ne mai muhimmanci a cikin shekaru kusan bakwai da ake gwabzawa da juna, kuma yana begen bangarorin da ke rikici da juna da kasashen duniya za su iya samar da zaman lafiya mai dorewa a kasar da yaki ya daidaita. Wakilin Amurka na musamman akan kasar Yemen, Tim Landesky, ya ce sulhun da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na tsawon watanni biyu tsakanin kawance da Saudiya ke jagoranta da kuma kungiyar Houthi mai alaka da Iran wadda ta fara aiki a jiya Asabar, wani mataki ne na farko na tsagaita wuta na dindindin. Idan kasashen duniya da bangarorin za su iya yin aiki tare, wannan zai iya kai ga tsagaita wuta mai dorewa da kuma tsarin siyasa da zai hada kowa, wanda a ƙarshe zai ba da tsari ga sabuwar Yemen, inji Landesky a wata hira da aka yi da shi a Amman. Yakin ya kashe dubban mutane tare da jefa miliyoyin mutane cikin yunwa. Shirya aikin dakatar da tashin hankalin a duk faɗin ƙasar ya faro ne daga tattaunawar zaman lafiya a shekarar 2016. Ruwan sama kaban da bakin ƙwarya a ƙasar Brazil ya haifar da zaftarewar laka, wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 14 a garuruwa da ke gabar tekun kudancin ƙasar da kuma yankin Bazada Flumins na jihar Rio de Janeiro, a cewar hukumomin jiha da na ƙananan hukumomi a jiya Asabar. Masu aikin ceto sun amsa kiran waya 850 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, kuma sun samu damar kawo mutane 144 cikin aminci a yankunan da abin ya shafa, inji hukumomin jihar. Rio de Janeiro ya fuskanci mummunan yanayi a cikin watanni biyu da suka gabata. Zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a watan Fabrairu ya kashe kusan mutane 240 a yankin Petropolis a tsaunuka da ke sama da Rio de Janeiro, a cewar hukumomi a ranar 23 ga watan Maris. Magajin garin Paraty Luciano Vidal ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa muna da iyalai sama da 70 da ba su da matsuguni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gudanar da babban taron gangamin neman sake zabensa, inda ya yi alkawarin samar da ci gaba da zaman lafiya a shekaru biyar masu zuwa, sai dai yakin neman zaben nashi na fuskantar tsaiko. An yi wa gangamin nasa take da McKinsey Affair, mai sunan wani kamfanin Amurka da aka yi haya don ba da shawara ga gwamnatin Faransa akan gangamin rigakafin COVID-19 da sauran manufofinta. Wani sabon rahoton Majalisar Dattawan Faransa ya yi tambaya game da yadda gwamnati ke amfani da masu ba da shawara masu zaman kansu, kuma ya zargi McKinsey da kin biyan haraji. Wannan batu dai na ƙara ƙarfafawa abokan hamayyar Macron gwiwa da kuma farautar shi a wuraren yakin neman zaɓe kafin zaɓen shugaban ƙasar Faransa a zagaye na farko a ranar 10 ga watan Afrilu.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOE Hausa. Kasuwa akai mikiloni. Kasuwa
akai mikiloni.
Kasuwa a kasan shi ya take. Kasuwa a kasan.
Assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci. Zamu kawo muku wannan shiri na kasuwa akai mikiloni. Yau shirin zai zo muku ne daga kasuwar Singa wacce take cinikayya ko ake cinikayyar kayayyakin masarufi a tsakiyar birnin Kano. La'akari da cewa gashi Azumi ya gabato, don haka za mu tattauna da 'yan kasuwa da masu sayya mu ji yadda wato kasuwar take garawa. Galibi da aka ce kasuwar Singa a Kano an fi karkata ne ga cinikayyar ababen masarufi kamar su shinkafa da taliya da man girki da wato dangogin kayayyakin masarufi na yau da kullum. A tare da ni kuma akwai wato daya daga cikin masu kantina. Ana suna
Yusuf Ahmad a nan kasuwar Singa mata.
Malam Shehu ya kasuwa?
Alhamdulillah.
Dame ake saiwa?
To mu dai kayan da yake namu suna da danyo, akwai bama mayonnaise, akwai salad cream da waken gwangwani da ketchup da tumatur na gwangwani da na sachet da su sweet corn da duk gidan gogin kayayyaki na kanti da ake siyarwa ma kayayyaki da yawa.
Shagon da ku na kwalan da ba kula shari da alama.
Ya dai ka san haka.
To wadannan kayayyaki daga da kalisafa yaya yanayin kasuwar su misali?
Alhamdulillah, ko da yau shirin aka fito yau da gobe dai duk da dai ma cewa yanzu kasuwar ta dan zama kasa kasa ne, mai bi sai an yi albashi kuma duk mutane za su dango, amma duk da haka kana dan tabawa dai.
Gashi ka Azumi yana gabatowa kuma kana cewa kasuwa
to ai yanayi gasan yanzu kasuwar ta dan canza ne, idan wata ya dan kama farko farko shi ana cewa dai an yi albashi, mu kuma muna ganin canji da cewa an yi wannan albashi.
Ya zancan farashi?
To farashi ne sai godiya, an godiya Allah da kayayyakin, wasu ana cikin sayar da su ma ne duk abun da ka siya. To insha Allah kana gama siyarwa da ribar da ka ci da komai ma sai ka hada mu alfa ma za su ishe ka, ba sai ka nemo wani tukwa, inda ka sai katan 100 a farashin misali 1500. To yanzu idan ka sai da ka ci ribar 20,000 a wannan 1500 din, mai bi sai ka si kayan 1560 ma an kaiwa.
Yanzu shi ba ma dinnan ka sani da shi daga karkara nake, yana ne farashin sa misali?
Ba ma mayonnaise dai muna sayar ita naira 1019,500. Kasancewar ma dai duka ba a kwana uku ba da farashin, muna zaman zaman mai kamfani ya zo ya kari a lokaci ɗaya turo da ƙarin naira 1300
a lokaci guda.
Kamfanin suna ba mu kayan a naira 1018,500, amma kawai sai suka kwayi gari da cewa kawai farashi ya yi affecting from today, abinda za a ɗauki kayan naira 1019,800.
To sauran kayayyaki fa?
To sauran kayayyaki dai duk ga tumatiri nan dai alhamdulillah, tumatiri yanzu shi ma ya dan fara.
Man tumatirin gwangwani?
Tumatirin gwangwani da na starter da kori duk dai muna sayar.
Farashin su kuma ya yake?
To farashin tumatirin gwangwani akwai na dubu tun daga kan na 15,000 na daga da kuma na 8,500 9,000 har zuwa 10,000 da aka
ka ce masu kantina daga ina da ina suke zuwa?
Ai mu gaskiya masu kantina ko da ko sauran mu ko daga ina suna zuwa, dan ko jiya na siyarwa da ɗan Niger kaya da ɗan Kamaru duk suna zuwa, ɗan Niger duk ɗan Gombe ka san Kano akwai albarka duk yawanci ko daga ina dai in ka kasa kaya muna rufasso wani gaskiya da yawa musamman Maiduguri, Gombe, Katsina, ɗan Niger dewa gaskiya muna rufasso wani sosai.
To wannan tashin farashin bai shafi yanayin zuwan su ba?
Gaskiya ya shafi yanayin zuwan su, wani yanzu idan ya ce kuɗin mota ne ko a yau ɗin nan akwai kwastoma na daga Jibiya, sai dai waya yake a ɗora musu kaya. Insha Allah su yaya misali an fi kaya ga tsada ga kuɗin mota, ka ci abinci ka yi waya, yawanci sai dai su ɗan yi waya bil su turo kuɗi ta akawun ɗora musu kaya a mota, dai shi ne dai kayan ya ɗan yi affecting ɗin gaskiya kwastomi sosai, don da yawa ba ba sa iya zuwa.
Masana ne mana kasuwar Singa, ina kawo muku yadda take kasancewa game da farashin kayayyakin masarufi da wannan kasuwa ta Singa sai shura a kansu. a tare da ni akwai wani bawan Allah. Yalla bai ya sunanka?
Sunana Miko Aliakase.
Me ake sayarwa?
Eh, muna sayar da kayayyakin zuwa da kullum kayayyakin masarufi da yawa.
Kamar me da me?
Kamar su taliya, madara, da wasu.
Ya kasuwa take ciki?
Eh, kasuwa yanzu hiri ha guri wallahi. Kayan yi tsada ba ba. Ana ganin misali kamar ko azubi ya zo, za a ɗan sai kayayyakin duba kuɗi hannun jama'a. Sai dai ma dai ake.
Kenan yanayin kasuwar zuwa mutane ya ragu?
Zuwa mutane ya ragu sai ba kuɗi hannun jama'a.
To farashi fa?
Farashi ya canza. Don kullum kullum kayan ƙaruwa yake.
Yanzu magana bi ka faɗa ka ce mutane ba su da kuɗi kuma kana cewa farashi ya tashi. Galibi abinda aka sani a yanayin kasuwa idan ba masu saya farashi yana sauka ne.
Ai wannan ba ya sauka ne. Gashi ne yanzu ita ta yi da ni canjin mu. Kamfani ka sun ƙara na gida ta ƙara na hoti ya ta ƙara. Kaji abin da ke faruwa.
To ku ya kuke kenan?
Ku haƙuri miki.
A kuke sayarwa mutane?
Haka ake sayarwa.
Ya so shi mai saya wanda zai kai bakin salati ta ƙari a kansa kenan?
Haka hamu ma yi ne rai, san ma ni ba ni ba su su a kai. Yanni kawai harka ta yau da kullum kana yi, ka kai abin sosai ka sabu da yawa. Ni kawai ga ka taso a kawai namun ki kuke yi.
Wani muhammadu ne ko falai ne ci amma yau za mu zo mu sai kaya in kashe shi 10,000 za ka iya dawowa a ce ma 12,500 a ce ma kamfani kuma alhalin ba kamfani kullum ka zo mu muna roƙon gwamnati da ke duba da wannan hawan farashin shi da su da yanayin su da gaskiya ba a taɓa shiga yanayin da ɗan adam yan kasuwa suke rashin abin da suka ga dama su ƙara kuɗi yanzu kamar su ga shekaran jiya sun domin sai su 20,000 amma yau mun zo an ce 25 kullum haka ake yau abinda ka siya gobe ba shi bane man jada ga shi da cheese din nan 27,000 ne sai sai yanzu ya mun sai shi an ce kullum irin wannan yanayin ake ciki a wannan kasuwar da kuma suna duba da mutane ko su ko siya wa al'umma da azumi mutane na albarka da zai bi amma ba wani sauci ba wani sauci da mutane suna cikin wahala.
Masara ne ɗaya daga cikin wato kwastomomi kenan ke kokawa game da yanayin hawan farashin kayayyaki musamman na masarufi musamman a wannan lokaci. Ga kuma wani dan karfura kusa da ni. Malam me ka masaya? Ya sunanka kuma?
Sunana Abdullahi. Abdullahi Sarin.
Yawwa, me ka masaya ga ka kasuwa?
Wannan na zuciya. Na zo sayan wannan tumatir na sace.
Yawa, tumatirin gwangwani kenan.
Eh, da na madara.
Da madara. An saya ni ko za a saya?
Na saya.
To yaya zancen farashi?
Gaskiya farashi a ji saboda zabanin wasu kayan shekaran jiya ina zuwa sayan kayan na zo na siya kuma yanzu kuma na jima kowane ya ƙara kuɗi a dai ba ga kwamma ɓangaren da ya bada wani.
To gashi azumi yana gabatowa kuma ana ta cewa ku ƴan kasuwa ku dinga yi mutane rage gashi kuma ka ce ka samu ƙariya kenan.
Kuma to ai kasuwa ce dama ita ga ta haka abinda ka sai ka kawo ka je ka lissa ma ga buta kai ka ka rabu da shi inda ai ba za ma kai ma zai ga wurin.
Asalari har yanzu muna kasuwar Singa kuma kamar da muke gaya muku muna tare da ɗan kasuwa da suke sayar da kayan masarufi a wannan kasuwa a tare da ni kuma ga wani malamin. Malam ya suna?
Sunana Mikoi. Muna sayar da kaya kala-kala kama daga omo zuwa kayan taliya da kayan abinci su magi da dai kayan masarufi kowanne.
To ga azumi yana gabatowa ka ce kayan masarufi taliya da magi din nan ya lamarin farashi.
Eh to gaskiya ka gane gaba ciki dai kaya ma ba ma wai iya wayannan da ka ambata ba kowanne yana ƙara motsawa ne duba da yadda azumin yake cewa buƙatar kayan tana karuwa to kuma kayan kowanne za ga yana tashi amma kayan magi dai kamar suna da rage kuɗi ne amma a yanzu haka saɓanin rago kayayyaki amma kayan omo kullum suna ƙara kuɗi ne.
Ya bacin shinkafa kana sayar da taliya ko shinkafa?
Eh ina sayar da taliya.
Na'am.
Eh gaskiya taliya wata biyu baya ma zuwa yanzu dai gaskiya kusan farashin da dai ake yi dai yana nan. Sai dai ya dan ƙari wanda ba za a rasa ba naira 20 zuwa 50 dai a kuma ƙara samun ragi dai a haka dai ake ta cudawa dai ake tafiya.
To ya tun da ana azumi na karatuwa wannan karatuwar azumi ya shafi yanayin farashi?
Za mu iya cewa haka tunda kaga masu ƴan uwan masu sai da siga har yanzu suna korafi siga bai zauna a kasuwa ba idan an same shi za ga nan da nan ne sai ya kare sai kuma na hannun wanda suka siya su kuma za su ƙara kuɗi ne sai an yi dole su tsada abin da yake faruwa ke
to yanayin kwastomomin zuwan su fa
akwai kwastomomi suna zuwa amma gaskiya akwai dan tsaiko akwai dan sai kuduwa da dai yayin yin yadda gari yake dai ba a cewa komai
sunan malamin
sunana malam ali
yawa masara ina tare da malam
farashin me ka zo saya da bene me ka zo saya
ni shiga na zo saya
yawa me ke sai da mai yawa me ke cewa nan
ga 25,000 sai mai 30,000 ba 100
da nawa kake saya
ga 25,000 nake saya
to ya ga kudi ya karu kuma ana da cewa ya kamata a ce an rage farashi ya za a kwatanta da maganar misali yanayin ba azumin bara da na bana
an dai bara ne da azumi duk kusan daya ne da bara da bara indai azumi yazo dole sai an yi wannan abu indai azumi yazo daman dole ne sai farashi ya canza
wai canjin farashin nan a ina ne gizo ke saga
canjin farashi ko da ina akwai saboda su gaskiya masu kudi suna dan ajewa suna kara farashi mu kuma kaga wanda ba shan madara in azumi yazo zai siya dole ce tsada wanda ba sayan mai in azumi yazo dole kai yadda kake bukata a gidanka in azumi yazo dole ka samu canji dole ka dada kyautata musu fiye da yadda kake to duk abin da ba a siya da aka dawo kuma kowa yana kuma kowa siya dole ne tsada zai zama yayi kadan ne yasa gaskiya da kuma masu kudi gaskiya suna kakkarawa dole sun san zai yi
yanzu da aka muka zo karshen wannan shiri na kasuwa a kan ci dole na wannan mako daga wannan kasuwa ta Finga kuma a madadin dukkanin waɗanda suka dafa shi ya kammala sunana Mahmud Ibrahim Kwali da na gabatar muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shirin BOE Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
kenwana masu sauraro barkamu da warhaka sunana dai Reverend Fadan Hubala da ke nan Ecclesiar Our Lady of Perpetual Health Catholic Church a yau ina so yi mana tsokaci ko kuma yi mana gargaɗi akan mahimmancin zaman lafiya a wannan lokacin ibada lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga Allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da dukkan duniya baki daya yayin da muke ta fama da tashin wanda ya kunshi rashin zaman lafiya a bangaren siyasa addini da kabilu a daidai wannan lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi mu juyo ga Ubangiji mu roke shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki daya yadda shi Ubangiji Allah sai mana jin kai ya kuma gafarta mana kurakuranmu kamar yadda aka bayyana mana a littafin Annabi Ishaya sura 52 aya 7 take cewa me yafi wannan kyau a ga manzo yana zuwa ta kan duwatsu dauke da albishir mai dadi labarin salama yayi shelan nasara ya ce wa Sihiyona Allahnki sarki ne mu yi kamar kaunar juna kamar yadda Allah ya kaunace mu idan mun kaunaci juna kamar yadda ya kaunace mu za mu yi tafiya a cikin kaunarsa salama kuma da dawama a gare mu bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakanin mu
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar ulcer ko gyambon ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar musamman da ake gab da fara azumin watan Ramadan kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa
Thank you.
Cutar ulcer ko jamban ciki cuta ce dake haddasa raddi wanda yake zuwa yana daukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin dan Adam. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar.
To gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki. Wannan tantani da ya shafe cikin ƙuryar cikin shine yake samun dan rauni. To sai kasance yana da zafi kuma matuka saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake ci kan shi fatar cikin take fito da shi ruwa da sanadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo to wannan shine ake kira gyamban ciki
to likita me ke kawo cutar ulcer ko gyamban ciki
to akwai abubuwa da dama da za iya alakanta su da gyamban ciki na farko akwai wanda yanayin mutum akwai wadanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli akwai wanda magunguna ne suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs wanda family ne na magunguna irin su aspirin irin su ibuprofen irin su naproxen da sauransu ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jinsin bacteria da ake ce mata Helicobacter pylori tana iya kawo shi wannan cuta ta ulcer ko kuma ta ta'azzarata sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress wato damuwa da matsatsi yana iya kawo ciwon ulcer abin da ake cewa stress ulcer waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa sai ya kawo ulcer saboda ka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo ulcer
to likita musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci shin mai cutar zai iya yin azumi
to ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananinta akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda kuma zai iya azumin shi akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani a cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba abin da zai iya kawo ulcer shine kamar kuna kunan nan za ta iya zama ko ta wuta ko ta ruwan zafi ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abinda ake mayanci ake magana cewa strong alkalis ko bases duk za su iya kawo cuta ko abinda ake cewa poison poison wato shine a ce guba kenan guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba
yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu
to na ɗaya dai akwai mutanen da suke dauka suna da ulcer kuma ba lalle ulcer gare su ba abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar ulcer ne sannan a sa shi akan maganin da ya kamata a sa shi sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a ba shi shawara idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba to zai ba shi shawara wani za a iya ba shi shawara cewar ya daga azumin gaba daya wani za a iya ce mai kai daya ka huta ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya yana shan maganin shi yana kuma azumi
to likita musamman ma da kai maganan likitan shi zai ba shi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan
to abincin da yake da yaji zai tada ciwon ulcer kuma zai ta'azzarata abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon ulcer sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon ulcer abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya irin su alkaki misali kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri duk za su yata da alsa abin da yake da tsami kamar tsamiya kamar lemon tsami ko zobe mai tsami ko lemo mai gas ko irin su coffee sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da alsa akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba in yana shan giya ya guji shan giya in yana cin goro ya guji cin goro saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ciwon alsan nan
to likita daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikin su sannan kuma masu alsan nan yanda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu alsan ta tashi ba
to da farko kamar yadda na yi bayani akwai waɗanda suna da ciwo su dauka ciwon alsa ne wanda ba lalle alsa din bane saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na alsa saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon alsan ne sannan a tabbatar an samu maganin da ya kamata na alsan ne sannan kuma a bi dokokin da aka tsara wa mutum insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata kuma zai zauna lafiya
to likita kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamanceceniya da cutar alsa
to akwai abinda bai kai alsa ba misali a ce gastritis shi ba wai ya zama gamban bane amma yana kusa da ya zama gamban kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na alsa sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wanda a likitance ake ce mata diaphragm to wannan jikin tsoka a bayan ta akwai kofofi inda abin makogoro yake bi da kuma hanyar jini yake bi to akan samu abin da ake cewa hiatus hernia sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogoron inda makogoro shiga ciki yana iya bullutsowa yana shiga cikin kirji zai iya bada ciwo matsanancin ciwo kamar na ulcer amma ba ulcer bane an sha maganin da dan samu sauki amma za a dade ana fama da shi kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har ayi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon akwai abin da ake cewa bile reflux wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai yayi kasa to akwai waɗanda maimakon yayi kasa din nan sai yayi sama sai ya dawo ciki in ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake to su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyar su da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su yi kama da ulcer din wanda ba lallai na ulcer bane kamar abin da ya shafi ita madaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas wannan da likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake kuma a ba mutum shawara
masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu don gudanar da azumi lafiya musamman masu cutar ulcer ko kuma gyamban ciki mu huta lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya